فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وبعد، منا جدد غوديا غ الله سبحانه وتعالى يقوى ليقوني يقاف الى لهج جار الليتيني. يوم منا بيو غوتا سفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا بشكرة دبودة اليهودة أربعين دبقي إلى ميلادية يومنا عشرين دبقي كنون كودة تقص دبقي كو عشرين دبقي قوتا بقي شكرة دبودية عشرين دبيا من داودن شي قبل كراتون وانا لتافي مفسدات القلوب لتافي لكي بطو akan miyagun cututtuka na zuciya, wanda kowane ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka idan ta kama zuciya takan kashe zuciya, takan kuma gadar da mummunan ƙarshe da mummunan makoma. Allah ka tsare mu. Muna cikin littafi da ke magana akan cutan jayayya da sa'insa da kuma musu. To muna gaba inda malam ke kawo sharadai ko ladubba na yin muqabala ko yin mujadala. Mun tsaya a gaba ta 11, za mu tashi a gaba ta 12 cikin ladubba na yin jayayya ko kuma muqabala ko mujadala. Malam ya ce afani asham ladabi na 12 al insafu lahu, duk wanda za ku yi muqabala da shi kai masa adalci. Faqad yaqulu al-mukhasamu haqqan faqirra lahu bidhalik, yace akwai yiwuwan kuna tattaunawa sai abokin tattaunawan ka ya faɗi gaskiya. To idan dai ka ji wannan gaskiya kuma ka fahimci tabbas gaskiya ya faɗi, to kai ikrarin cewa tabbas wannan abin da ka faɗi gaskiya ne. Wa aqirra lahu bi makanatihi wa manzilatihi, kuma ka fito karara ka fadi kai ikirari akan matsayin shi da darajar shi. Saboda ni, saboda ya fada gaskiya. Duk wanda Allah ya fitar da gaskiya ta harshensa to babban mutum ne. Da haka idan mutum ya fada gaskiya, kar ka ji kunya ka ce ka wani ka kawo abu kaza kuma gaskiya ne. Allah ya saka da alkhairi, ka fito karara ka nuna cewa wani ya fada gaskiya. To kayi ma abokin tattaunawanka adalci, kuma kayi ma majalisin adalci. Sai Malik ya kala Malik, al-Imam Malik bin Anas ya ce dakhaltu ala Abi Ja'far bil ghadati fa qala, na shiga gurin Abu Ja'far al-Mansur, ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna na daular Abbasiya. Abu Ja'far babban malami ne ƙwarai da gaske, dan masana ma suna cewa ya ci al-Imam Malik ilimi, sai dai shi harkan mulki kuma ya saka iliminsa, ya shagalci da harkan shugabanci da mulki, domin sai da ya zama halifa, halifan musulmi. Amma babban malami ne ƙwarai da gaske. To cikin tafiye-tafiyensa da yake yi na aikin haji, dan ya yi aikin haji sau huɗu a rayuwarsa. To a wata tafiya da ya yi aikin haji, al-Imam Malik shi ma tafi aikin haji, sai ya nemi al-Imam Malik ya kawo mishi ziyara. Sai al-Imam Malik ya kai mishi ziyara tun safi, shi ne ka ji ya faɗi a nan, dakhaltu ala Abi Ja'far bil ghadati, tun safi tun hantsi ya kai masa wannan ziyara. Riwayoyin da suka zo da wannan suka ce shi al-Khalifa Abu Ja'far yana kan kujerar mulkinsa, ya sako ya zauna a cottage, suka zauna tare da al-Imam Malik, suka yi ta tattaunawa, ya yi ta masa tambayoyi, al-Imam Malik yana ba da amsa. Abu kaza ya mishi tambaya, me ya fahimtanka akan abu kaza, me ya ra'ayinka akan abu kaza. Ba su tashi daga wannan majalisan ba sai da aka kira sallan azhar. To a lokacin nan ne ya gane kai al-Imam Malik fa ya ɗara matsara. al-Imam Malik babu kaman sa. To shine a lokacin yake ce masa kai ka fi kowa ilimi a wannan zamani. Al-Imam Malik yace a. Yace ba haka bane. Yace kai ka fi kowa ilimi boyewa kake yi. A wani kaulin yace a yau babu kamana da kamanka. Babu kamana da kamanka sai dai ni mulki ya shagaltar da ni daga harkan karatu. To shine da yaji ilimin basira da baiwan da Allah ya yi al-Imam Malik. فقال سيتي يا أبا عبد الله سيتي رشد الكنيان الإمام مالك رشيني أبو عبد الله سيتي ضع للناس كتبا وقصد فيها أوسط الأمور يتعبين لنك يسودكي تندي أقام تنتن تيوى تيوى ونن بجم مالمين كم مالمين وندي كنيس أوران الله مي رأي مي كتي مي كتاو فهمتا to sai yace abinda nake so da kai ba'alin nasu kutuban ka rubuta wadansu littattafai ko ka rubuta wani littafi wanda ke dauke da babubbuka na ilimi wa qasid fiha awsat al-umur kuma idan ka tashi ka kirdaji tsakaitawa ka kirdaji awsat al-umur tsakaitawa cikin hukunci hukunci a ainihin ruwa da take wannan cika ya bashi wadansu ka'idoji ne yace ka rubuta littafi amma littafin wajannib shada'ira Abdullah ibn Umar kani sanci tsanance tsanance na Abdullah ibn Umar wa rukhasa ibn Abbas kani sanci kuma sauƙaƙawa irin na sayyidina Abdullah ibn Abbas wa shawadha Abdullah ibn Mas'ud kuma kani sanci shuhuzi na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu duk waɗannan jigajigan sahabbai amma shi Abu Ja'far nace muku babban malimi ya karanta komai ya san komai so da haka ya fahimci cewa ababin ra'ayoyi to Abdullahi dan Umar yana da tsauri duk abin da ya gama su ita ce sunna yana da tsauri akai a daidai lokacin da yake kuma sayyidina Abdullahi dan Abbas shi kuma yana kishiyantan haka shi kuma yana da sauki shi kuma Abdullahi ibn Mas'ud yakan zo da wata fahimta ta zama bakuwa kila kun fahimta to amma yana da kyau mu fahimci wannan a cikin abin da yake ra'ayi ne fahimta ba cikin abin da yake nasu yazo karara ba abin da nasu yazo karara da Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Mas'ud duk matafiyansu da yake ba su da shan bamban amma cikin abin da yake akwai fahimta to Abdullahi ibn Umar ya fi daukan azima Abdullahi ibn Abbas ya fi daukan rufasa wannan kuma sananniyar matsala ce a gurin malamai shin wanne ya kamata mutum ya riko da shi al-azima ko rufasa al-azima shine idan nasu yazo ga matafiyarsa kuma wani malami ko wasu malamai suka fassara shi da matafiyan da yake akwai dan nauyi to kai ruko da wannan koko ka dauki fahimtar malaman da suka saukaka a jin kila kun gane wannan mas'ala ce sananniya a gurin malamai wadansu malamai suna ganin su duk inda aka zo a dauki wanda ya dan fi tsaurin saboda anan ne daraja take abinda ba kowa zai iya yi ba kana kusantan Allah kuma kai wannan to ainin ne daraja take to dan sama malamai suna ganin a dauki mai saukin saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake dauki mai sauki ne kila kun gane in aka bashi zabi akan abubuwa guda biyu to yakan dauki abin mai sauki to duka dai waɗannan fahimta ne na magabata amma wanda doran nafsi yafi goyen bayan maganar sa shi ya kamata ka dauki maganar sa kuma koda ya tsananta koda ya saukaka kaga misali dauki Abdullahi dan Abbas wanda ake ganin yana da sauki shine fa yake ce wa mutane in kun tashi ku je ku yi aikin hajjin tamattu'i daliban sa suna cewa Allah ya maka rahama amma sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar su sun ce ai ifradi kaga mas'ala ce ta fiqh wani irin kaushi ya musu yace ina gaya muku manzon Allah ga abin da yake kuna gaya mun Abu Bakar da Umar kadan ya rige a muku ruwan azaba daga sama ina ga muku annabi yayi kaza kuna ga mun Abubakar da Umar Abu Bakar da Umar su ma ba su da zabi sai dai su bi annabi. To ni ina ga muku annabi ne. To kaga wanda ake ce mishi bai na da sauki ne. Kun fahimta abin da nake yi? Da haka idan nasu ya zo matafiyar su da yayi. Amma gurin fahimtar nasu kowa kuma yana iya daukan fahimtar sa. To sayyidina Abdullah dan Umar ya ci riko da al'azima. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ci riko da ar-rukusa. Kira an gani. Kuma kowace gaba ne akwai irin fa'idin da zata yi maka. Akwai lokacin da zata yi maka amfani. Idan ka zo ka samu mutane, mutanen garinku ko mutanen masallacinku, irin matasan nan ne masu zafin ajin, in suka rike abu kam-kam ba gudu ba ja da baya. Irin waɗannan, to galibi ka riƙa zuwa musu da rukusa, domin a riƙa samun balance, a riƙa samun balance. Kila an gane. Irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abdullahi bin Amr bin al-As ya dauki abin rigirgi tunda Annabi ya kwade ta akan karatun Al-Qur'ani shi kullun sai ya sauci Al-Qur'ani tunda Annabi ya kwade ta akan azumi shi kullun azumi yake yi ba litini ba alamis kun gane matsalan da kyau to amma me Annabi ya bashi da kashi sai ya dauko mishi rukusan sai jingina mishi Chato, a wata kawai karkarin azumi so uku. Kwana uku kawai a wata manzo Allah cin nata karfin haka kara mun. Annabi ya ce to karkarin na kwana kaza ya ce a kara mun. Annabi ya ce to karkarin azumin Annabi Dawud. Kai yau ka sha gobe, kai yau ka sha gobe, kai yau ka sha gobe. Yaso a kara mishi Annabi ya ce ka dai tsaya nan kawai shine mafificin azumi. To a babin tilawa fa Annabi ya ce ne kwan saukan Qur'ani kullum. To karkai a duk wata ka sauke so daya. Kullun izuju. Ita manzo Allah izu biyu yayi kadan Annabi ya ce kai kaza kai kala har dai da karshe ya ce to ka sauke Al-Qur'ani so a cikin kwana uku a wata a cikin kowane kwana uku ka sauke so daya kaga a wata zaka samu kusan sauka 10 wanda da kullun a wata zai samu 30 to yanzu an dawo da shi 10 kaga shi ya dauki abin rigirigi amma kaga da Annabi ya sassauto da shi shi kuma sayyidina Abdullahi dan Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ce masa la takun ya abdullahi la takun ka fulan kana yaqumul layla fatarka qiyamul layl kar ka zama kaman wani da yana qiyamul layl amma kuma da karshe sai watsi da qiyamul layl kila kun gani yanzu bai yi sai Annabi ya ce mishi kar kai haka ka miƙe ka nemi daukaka a wurin Allah kar kai qiyamul layl kenan shi Annabi idan ya ga ka sassauta sai zaburar da kai in naga ka zabara zaka wuce guri sai dawo da kai kasa kenan da rukusa da azima duk akwai lokacin da za su yi amfani to shine idan ka ga mutanen masallacinku ko mutanen angon ko mutanen garinku suna daukan abin da zafi a daidai lokacin da yake kuma akwai zantuttukan da yake ba wannan ba to rika zuwa musu da wadansu zantuttukan wanda ba wannan ba domin su dauki abin da sauki kar mas'ala ta sabanin fahimta ya raba kan al'umma idan kuma ka same mutanen ka shantakaku ne irin mu sallan farillan ma ba yi ake ba mutum ladewa yake yi sai ya ji an fara iqama sallan juma'a ma mutum ba zai zo masallaci ba za ka wuce shi a kofar gidan shi na fira kila giba yake yi kila ƙarya yake yi sai ya ji liman ya fara inna allaha ya'muru bis salati was salam kaza 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 faqat ya ji an fara salati ga annabi to za sai da sallah kenan sannan sai ya labaku to kaga irin waɗannan mutane kaga su ba suna nema ba kusa bane azima kake nema kai ta karanta musu nasoshi da bayanai wanda zai zafarar da su wanda zai zafarar da su ya ƙara musu ƙaimi da ƙarfin gwiwa so haka addini yake To shinan Abu Ja'far Al-Mansur da yace al-Imam Malik ya rubuta littafi wanda ke dauke da bayanai na hukunce-hukunce amma ka nisanci tsananci na Sayyidina Abdullahi dan Umar ka nisanci saukakawa irin na Sayyidina Abdullahi dan Abbas ka nisanci kuma shuhur na Abdullahi ibn Mas'ud kaji kaidan da ya bashi wani lokaci ibn Mas'ud zai iya zuwa da wani abu wanda yake shi kadai kadai shi da shi a wannan al'umma kun gane kamar misali shi kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas shi a fahimta Allah dan mas'udin ba qur'ani bane addu'a ce tunda Allah ya ce kul a'udhu ka ce a'udhu to ashe ita Allah ce addu'a ce da ka shi baya kaga wannan shububi ne a cikin al'umman nan kaba babu wanda ya fahimci wannan sai shi to shine shi Abu Ja'far sai ce ma al-Imam Malik rubuta littafi amma dukkan ne san ci irin waɗannan abubuwa to me ka'ida yace wa qasid fiha awsaq al-umum kai la'akari da takaitawa duk mas'alan da ka dauka to ka kawo ne tsakatsaki ba zafafawa da tsanantawa ba ba kuma saukakawa ba ne tsakiya menene din fi daidai dama manzon Allah ce khairul umur awsaqaha mafi alkhairin al'amari shine tsakaitawa ko kuma ayoyin alqur'ani ne gina sun tabbatar da wannan ka'ida walladheena idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu ba sa mako ba kuma sa almufassaranci wa kana bayna zalika qawama suna tsakaitawa ne ayoyin alqur'ani ne girma ma da yawa sun tabbatar da wannan ka'ida to shine Abu Ja'far ya ga ma al-Imam Malik kuma cikin abin ma da ya ga ma al-Imam Malik yace ka kirdaji sani abin nan tsakaitawa wa majtama alaihi al-ummah wa sahabatu kuma ka kirdaji menene al-umma ce ittifaqi akai kuma sahabbai suka ittifaqi akai shi zaka fifita ka rika kawo a cikin littafin naka kar ka rika kawo zantuttukan dai dai ku wadansu malaman sun zaba fa wadansu sun saukaka wadansu kuma shuzuzi suka kawo ra'ayin su kusan babu wanda ya yadda da wannan ra'ayin to duka kyale irin waɗannan ra'ayoyin kamar misali sai a ce maka ai akwai wani malami cikin malamai na hanafiya ya ce giya in dai ba an yi ta da inabi bane to ko tana bugarwa ba giya sunanta ba halafi kaga wannan shububi ne ai kene yanzu fa su wiwi su wadiya halasa to yanzu in ka kawo irin wannan ai ka halakar da al'umma ko baka halakar da al'umma ba shi yasa wani mai littafi ya littafi zajr as-sufaha an tatabbu'i ruqas al-fuqaha tsoratar da wawaye daga din sauƙaƙawan waɗansu malamai na fiqhu sai a samu wani al'amari ne hadarin gaske kamar al'amarin giya da Allah ya tsine mu nishanta sai wani ya ce maka a in dai kawai in dai ba na inabi bane to halas ne koda ta bugar koda ta sa maye kaga wannan akwai bakon bakwar fahimta bai kamata a ce ma al'umma sun karbi irin wannan fahimtar ba to shine sai ce to ka kalli tsakaitawa abinda al'umma ce ittifaqi akai kuma sabbai suka ittifaqi akai to lokacin da ya ga ma al-Imam Malik wannan har al-Imam Malik din ya kara mishi da madan wani abu yace wa waqi'u lin-nas taw'ian ka sauƙaƙa ma mutane wato littafin kai shi cikin sauƙi tauɗi'atan haka yake mishi ka sauƙaƙa ma mutane sauƙaƙawa daga nan ne al-Imam Malik yake kira littafin nashi muwaffa ma'anan muwaffa ay musahhal al-muyassar littafi mai sauƙi na fahimta mai sauƙi kuma na karantawa shine ma'anan muwaffa in aka ce al-wafa'u shine kamar wani abu wanda ke ƙasa kowa zai iya takawa ya wuce to daga nan ne sanya mata suna muwaffa sai kaje an ce muwaffa na al-Imam Malik ina ya samu wannan sunan daga Abu Ja'far al-Mansur to lokacin da ya gaya mishi wannan sai al-Imam Malik ya ce wa fa wallahi laqad allamani at-tasnifa waɗannan kalmomin da kai ya karanta mun yadda ake rubuta littafi ko kai yanzu baka gane yadda ake rubuta littafi ba ai ko waɗannan kalmomin na ilimi sun nuna maka ga yadda ake rubuta littafi a shekarar ka tashi zaka rubuta littafi ka zama dan ƴan kaushi komai ka dauka kawai bai yi ba akwai wani bawan Allah da na taba sani na san shi farin sani ba wai sama sani sama sama ba duk ran da yazo masallaci yayin nasiha in dai ba a garin ne yake zauna ba in dai yazo yayin nasiha sai kowa ya gamsu cewa shi dan wuta ne wallahi tallahi babu wata kofa da zai nuna maka zaka iya dacewa da rahaman Allah in dai a ranar ya zo to kawai shikenan ko a lokacin ya san kawai zo an jima shikenan kawai maganar wuta ne ta tabbata Allah ka shiryatar da mu. Idan ya zai fara maka bayani cewa malamai sun ce sallah tana da mas'aloli guda 4000 da wani abu. To kai guda nawa ka sani a ciki? In baka san 100, in baka san 2000 ba a ciki, ka san sallan ka ma batacciya ce, duk sallan da kake yi sun banza kake yi. Kai kuma a lokacin sai kai tsanto. To guda nawa ko na sani? Duk ka gama kewaye kwakwalwanka ba za ka ga ka san guda sama da guda 30 ba. Kuma an ce guda 4000. Kuma in baka san sa sallan ka sallan aikin banza ne. Da haka yau shekaran ka kamun 30 kenan kana aikin banza, Allah zai taba sallan ka ba. To wanda bai sallah fa. Kin an gani shi gabaci ɗaya nasoshin shi na wa'idi ne, na narko ne. Kwata-kwata ba shi da nasson wa'adu. Kyakkyawan alƙawarin Allah. To kaga irin waɗannan mutane kaga san tsananta addini. Kuma da ƙarshe wallahi kamar yadda manzon Allah ya faɗi, duk wanda ya tsananta addini sai addini ya rinjaye shi. Daga ƙarshe sai ya faɗa cikin mummunan fitina. Mummunan fitina a cikin addini. Mummuna ka hararo duk abin da kake hararowa da nace mummunan nan. Mummunan fitina ya faɗa cikin addini. Allah ka shiryatar da mu. To yanzu wannan kai ma an gaya maka matafiyanka a ilimi da matafiyanka a rubutu. Duk inda zaka karantar da ɗalibai, ka nisanci zafafawa, ka nisanci sauƙaƙawa, ka nisanci shuhur, kai dai kullum ka zo da baƙo. Kai dai kullum ka zo da baƙo. Wata magana ne nisa na malamai ita kake so ka ƙwaƙulo. Kila an gane, kamar yadda zuwa cikin Sahih Muslim, Sayyidina Abdullahi ɗan Umar, lokacin da ya tafi aikin hajji aka sami Suhaimi bin Abdulrahman da abokinsa, suke ce mishi an samu waɗansu mutane a garin Basra, ya taƙaffaruna al-ilma, su ƙwaƙule-ƙwaƙule suke a cikin ilimi, su suna neman meye baƙo, meye mutane ba sani ba za su zo da shi. To duk wanda ya zo da irin wannan, kamar yadda al-Imam Abdulrahman bin Mahdi yake faɗi, man ata bishuhud lan yanala al-imamata fi din. Duk wanda ya maida hankali akan shuhud, abubuwa baki, to ba zai taba zama babban malami a cikin addini ba. Sai dai ai ta rigima da shi kawai. Yau ya zo da bakon abu. Ana ta rigima, mutanen anguwa kansu ya rabu. Gobe ya zo da wani, mutanen gari kansu ya rabu. Jibi ya zo da wani, ana ta mishi raddi. Haka zai bata ma kanshi lokaci a banza bai amfani al'umma ba, sai dai ya ta jan ma kanshi yawan makiya. Amma ka gaya mutane abin da zai kara musu imani mana. Ka gaya mutane abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah mana. Idan abin da suke kai shiriya ce, ta zo a cikin shiriya, kada ka ƙwaƙulo kai ta fafutukan sai ka zo musu da baki. In karatu ya zo gurin babu laifi a karanta. Babu laifi a karanta kuma babu laifi a aiki. To amma idan karatu bai zo ba fa, kaga babu buƙatun ka zo ka shaddada ma mutane ka tsananta abubuwa, ko kuma ka zama kai ɗan komi sauƙi ne kawai. Komi sauƙi. Akwai wani malami da muka riƙa yin aikin hajji da shi, shi malami mai rago ake ce mishi. Kun san wannan mai rago ma'anin shi? Duk wanda ya zo mishi tambaya alaga fata malam na ɗan yi kuskure ne kaza, zai ce rago. Sai ka biya fidiya za ka yanka rago. Komin ƙanƙantar laifin da kai, alaga fata malam na ɗan yi kuskure ne, kumbana ka ganta nan, na cire ta na manta, za ka yanka rago. Wani ya ce alaga fata malam an ɗauko daga Madina za mu je maka, AC ya dame ni a cikin mota, bacci ya kwashe ni na ma manta, sai na rufe kaina, amma ina farkawa sai na cire rago. Shi komi kawai rago ne, sai ina kiran shi malam mai rago. Ko ina da riƙo ya Rasulullahi alam. To kar ka zama mai tsanani a cikin rayuwanka, ka zama mai sauƙi ya wuce iyaka. Kar ka riƙa zuwa da baƙin abubuwa, ka riƙa zuwa da abin da al'umma suka sani in dai shirya ce. Kar ka mai da hankali kai sai ka zo da wani baƙon abu. Kila an gane batuna da kyau. Allah ka shiryatar da mu. To shi ne yake cewa ga ƙa'idar da nake so ka bi, ka nisanci kaza, ka nisanci kaza, ka nisanci kaza, kai la'akari da kaza, da kuma abin da al'umma ce ittifaki akai da sauran sahabbai. Yace wala in baqitu, idan Allah ya sa rayuwa na ta tsawo, in zuwa ne kenan, in ji Abu Ja'far yake ga Imam Malik, yace in rayuwa na ta tsawo la aktubanna kutubaka bima'iz zahid yace lalle ne tattafan da karbutan nan zan dauke su zan sa a rubuta su da ruwan zinari fa ahmilu an-nas 'alaiha zan wajabta ma mutane kowa sai ya aiki da wannan littafin naka kun ji abin da ya gaya mishi zan sa kai aiki zan sa ka rubuta littafai kuma zan dauki wannan littafin zan rubuta su da zinari kuma zan dora mutane kowa tilas ya rika aiki da wannan littafin fa qultu lahu sai nace masa in ji wani kenan in ji al-imam maliki shi ke ba da labarin da kansa sai ya ce ya amiral mu'minin la taf'al yace ya sarkin musulmi kar kai haka fa innan nas qad fa qad lahum aqawi mutane fa al'umman musulmi sun yi fa'i da yawa kuma zan tuttukan ilimi ya gabace su wato ya gabata zuwa gare su wadansu suna basra wadansu suna kufa wadansu suna makka wadansu suna kaza wadansu suna kaza wadansu suna andalus wadansu suna misra addinin musulunci nan fa ya fadi da yawa sahabbai da yawa sun watsa a duniya saboda kaga tun daga hajjatul wada da annabi ya ce fa yuballigu shahidul ghaib ai da dama sahabbai sun yi ban kwana da garin madina da garin makka za a je isar da sakon Allah subhanahu wataala tun da dai annabi ya ce wanda ya ji ya gaya ma wanda bai ji ba to ba ya dora musu aiki kenan ba to zai yi a ce su dan kwafe a makka da madina to ai da yanzu addinin musulunci bai kawo zaria ba bai kawo najeriya ba to tun da annabi ya gaya musu ya ce to a isar da sakon Allah to da dama daga cikin sahabbai sai suka sa himma kawai wadansu suka bazu a kasashen duniya wadansu suka koma suna zaune a madina wadansu suna makka amma suna ta yada ilimi al'ummomi na zuwa suna karɓi ilimi suna fita shine fa har aka kawo mana ilimi fannin afrika fa su amr bin al-as suka shigo kasashen afrika suka kawo addinin musulunci to shine al-imam maliki gaya ma khalifa cewa ilimin nan yayi fadi mutane sun fantsama a duniya zan tuttukan fatoyi na daidaikun sahabbai ya isa zuwa gare su da tabi'ai wa sami'u ahadisa sun ji hadisai da yawa wa rawau riwayati sun yi riwayoyi da yawa wa akhadha kullu qawmin bima sabaqa ilayhi mu'amilu bihi kuma kowace al'umma ta riko da abin da aka je mata da shi shine ilimi na gaskiya kuma tana aiki da shi tunda idan yanzu misali wannan sahabi yazo yanki kaza ai da ilimin shi za su yi aiki ko wannan tabi'i yazo yanki kaza da ilimin shi za su yi aiki babu yadda za su yi su kuma hada duk wata magana ba su ma san ta ba aiki kila an gane wada naulahu min ikhtilaf ashabin nabi a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghairihim sun makalkal wa'annan zantuttukan daga cikin sabanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da tabi'i da tabi'u tabi'i tun shi al-imam maliki na cikin tabi'u tabi'i akwai sabanin sahabbai da yawa akwai sabanin tabi'ai da yawa akwai sabanin su karan kansu tabi'u tabi'in sa'o'in al-imam malik akwai sabani samun maka samu mas'ala ta fito da babu sabani aka yi tana da wahala samun ka samu mas'ala in kana son ka gane wannan ka dauko irin su bidatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wa in kana shi ya gina shi ne ma akan mazhabobi guda uku shi bai dauki al-imamu ahmad bin hanbal a matsayin faqihi ba ya dauke shi a matsayin muhaddisi ne shi yasa bai kawo mazhaban hanabila a mafi yawan lokaci sai dai hanafiya malikiya shafi'iyya to zaka ga duk mas'alan da kaga an kawo sai kaji an ce maka malamai sun samu sabani ikhtilafa al-ulama ikhtilafa al-ulama saboda mene kowa da fahimtar sa Allah bai yi ilimin mutane zubi daya ba bai yi fahimtar su daya ba bai yi wayewar su daya ba kai har tsoron Allah su ma ba daya bane duk waye na abubuwa za su iya ba da sabanin fahimta wanda ya fi ka ilimi akwai wanda ya fi ka ingantaccen fahimta wanda ya fi ka wayewa akwai wani fahimtar shi ta fi naka kyau akwai wani bawan Allah da ake ba shi labarin cewa idan kana cikin mota ka tashi kila zaka tafi kudu in waɗannan manya-manyan motocin nan da suke abin nan za a tashi kila karfe 11 gari dan haka akan idan ka kana gani alfijir na ketowa ba za a tsaya ba sai bayan rana ta fito kila sai karfe 8 ko 9 a rana ta daidai fitowa to a wannan lokacin zaka jinkirta sallah ne ka kiyin sallah sai rana ta fito ka saba ma Allah koko a lokacin zaka fatta qallaha mastaqatun ni yanzu kana ganin alfijir ga inin yana ketowa karfe 5 da kwata to zaka daura ninya ne inda hali zaka shiga kai alola in ba zai yi kai alola ba fa fatta qallaha mastaqatun ba alolan in zai hali ka kalli gabas in babu halifa ba zaka kalli gabas ba fa ina ma to lufa fa mujibul lahi koko zaka bari ne sai ka sauka bayan lokacin sallah ya riga ya wuce har ni ahlan yake cewa man akhara salata li adami tahara faqad asa Allah wa asa rabbuh to kada zaka yi sallar ka wani dalibi kifin rijiya yace Allah ya kashe ya rufa shi wallahi tallahi ba zai da za'i haka wallahi in ana tafiya a motin ko a ina ake inda lokacin sallah yayi wallahi sai an tsaya yi sallah kago ne ne shi kifin rijiya ne ba san da duniya ta fara gaba ba ana maka batun yanzu za a tsaya ne ga yan fashi ka ga ce da nafas akwai yau a salwantar da rayuwar mutane akwai yau a mai da waɗansu ƴaƴa bayi to amma shi tun da ke firija ne shi bai san irin wannan ba shi wallahi tallahi dole sai an tsaya yayi sallah ka gane mutum da kyau shi sai an yi tsaya sai dole an tsaya yayi sallah to amma yanzu misali idan da za a ce mini to Allah ya kyauta sai ka ji kidnafas sun zo angonku suna harbar bai da bindigogi sai ka ji wani masallaci can nesa ladan ya ce hayya ala salah hayya ala salah sai a ce mishi to zaka fito kenan ka ji hayya ala salah hayya ala salah koko zaka yi sallan ka daki ban ji akwai mai kan garin da zai ce wallahi tallafi na fito kila kun gane so kaga wannan waɗansu abubuwa ne wanda yake marasa fahimta suna da yawa to gurgurdan wayewanka gurgurdan iyayen da zaka iya samun fahimta in ka samu wayeye zai ce maka a fattaqullaha masafatu kai sallanka a cikin motar nan ko da alola ko babu ko kana kallon alqibla ko babu yafi maslaha to ba kai jama'a to amma shi ci firiji ya fa to kaga inda wayewa ke tasiri saqafa mutum ya zama yana da wayewa ya san al'adan kaza ya san dabi'an kaza ya san yanayi kaza ya san hali iri kaza to wannan shi yafi kamata shi zai fi cancanta iya fadar ra'ayi daidai sama da kai wanda yake baka sani ba to haka nan kuma tsoron Allah yana tasiri tsoron Allah yana tasiri wanda ke da tsoron Allah sosai kawai yana kallon gaskiya ne da abin da gaskiya ta zo mishi wanda kuma yake da karancin haka akwai wani abu ya fisge shi irin wanda za su zo kawai su nemi ka ba su fata sai su gaya maka daidai inda suke so ka saurara ka ba su fata wanda suke so tun a gurin neman fatan ma ka ga akwai karancin tsoron Allah wata mace tana iya zuwa ta ce maka da Allah za ta yi maka tambaya sai ta gaya maka yar jaban da kake so ka goyi bayan ta ko ba samun wannan ana samun wannan to haka ne shi ma mai bada fatawa akwai wanda zai bada fatawa kawai saboda ya burge mutane kamar da al-Allama bin Utsaimin yake cewa malamai sun kashi kashi uku ne akwai ulama ul milla malaman Allah malaman addini su kawai ne gaskiyar da ya tabbata a cikin littafin Allah menene shari'a ya za a dora mutane akan daidai akwai irin waɗannan malaman akwai kuma ulama ul umma malaman mutane malaman gari kawai su menene zan gaya ma mutane su tafa mun sai zarka taruwa a gabana kila an gane akwai irin waɗannan malaman da haka kawai in suka zo suka zo shi da za su ba da fatawa amma mutane za su yi mata bore kawai sai su ɗauko kishiyanta sai su faɗi wannan ulama ul umma kenan akwai kuma ulama ul daula malamai ne kawai meye gwamnati take so a faɗa in faɗa da yawan tashi sa sunan wanda za su je aikin haji ko umara a sadani iyakanta kenan in ana neman a rarraba kyaututtuka da sallah ko da azumi ni ma a rubuta da sunana wannan ulama ul daula kenan duk waɗannan guda biyun halakakku ne amma ulama ul milla su ne malamai na Allah waɗanda suke tsage gaskiya da haka tsoron Allah yana iya tasiri gurin fahimta to tunda an sami irin wannan ai bai dace a ce a takaita mutane akan ilimin wani malami guda ɗaya ba shi ne yake cewa wa inna raddahu amma ta'aduhu shadidun yace a tada mutane a kore mutane daga abin da suka kudita shine gaskiya wannan abu ne mai tsanani kwarai da gaskiya abu ne wanda yake ba daidai bane abin da ni yanzu nake jinta shine daidai shine kusantan Allah sai ka zo wata rana dai ko ka ci to ga fatan wani malami shi kuma ka tashi ana ka dawo kan wannan kaga abu ne ba mai sauki ba yace fada'in nasa wa ma hum alaihi sarkin musulmi ka kyale mutane kawai da abin da suke tare da shi ne ilimi wa maktara ahlu kulli baladin li anfusihim ka kyale ko waɗansu mutanen gari da iya ilimin da yaje musu wanda suke aiki da shi ka kyale su akan haka babu dai laifi a rubuta littafi amma a ce sai an sa mutane tilas a fara'i musu haka sai malam mai littafi sai ce wa hadha min insafi wannan na daga cikin adalci irin al-imamu malik kar ku manta yana magana ne akan cewa in zaka tattauna da mutum kai adalci duk inda kaga wani ya kawo wata magana ta gaskiya ka tabbatar da cewa gaskiya ce kar ka tsaya kai ta nuku kana kumbiya kumbiya yace ya kulu abu muhammad ibn hazm al-imam ibn hazm abu muhammad yace nazartu rajulan min afadina ko adiya san al-imam ibn hazm al-imam ibn hazm cikin jigajigan mazhabar zahiriyya malami ne malami na karshe har akwai malamai cikin magabata da suke ganin babu yadda za a yi ka zama malami in baka karanta waɗansu littattafai kamar guda uku ba idan baka karanta at-tamhid ko al-istibkar na ibn abdulbar ka karanta al-muhalla bil athar na al-imam ibn hazm da kuma al-mughni na al-imam ibn qudama duk wanda bai karanta waɗannan littattafan ba kada dai mafarkin malanta kawai haka dai kai kuma Allah yake ba dai zaka yi malanta ba amma dai kana ta mafarki lame da kuluha wa hum yatma'un saboda irin ilimin da suka zuba a cikin waɗannan littattafai nasu muna da wani malami namu Allah ya kara masa lafiya da imani ya taba kawo wata mas'ala Mukhtar Shinkiti malam Usman ya san shi duk wanda ya Saudiya ya san Sheikh Mukhtar yana da majalisi a haramin Madina kuma al-Allama bin Bashir ya bashi kujera a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da al-Allama bin Bashir wata tambaya a Jami'atul Islamiyya a lokacin yana dalibi ya zauna ya tantance mas'alolin nan a ilmance bin Bashir ce wannan wane kenan aka ce shine Mukhtar Shinkiti yace a bashi kujera a harami ya samu kujeransa to ya taba kawo wata matsala a aji sai wani dan kaushi cikin wannan yan tsananin da muke magana yace shi san ba haka bane yana jayayya da malamin zamu ji a gaba matsalan jayayya da malamin malamin ya kawo yace ba haka ba ya kawo yace ba haka ba malamin yace subhanallahi yace wannan matsalan na karanta ta so nawa dalibin ne yace ba haka bane kawai yace to wallahi wannan mas'alan na karanta ta a cikin al-mughni mughni ko na sauke ta daga farkon ta zuwa karshen ta tare da mahaifi na so uku mughni mujalladi 19 ne mujalladi 19 abu ne al-mughni ne ibnu qudama yace na sauke littafin majmu'ul fatawa ne ibnu taymiya so biyu a gaban mahaifi na daga bango zuwa bango mujalladi guda kusan 36 na sauke littafi kaza a gaban mahaifi na so kaza yace littafi wannan matsalan nan na fara takikin akan ta ba wai ina lallabawa bane da kuma ya faɗi wannan sai dawo kuma yana astaghfirullah sai yana kuka yana tuban ma Allah kuma to akwai fa malamai sosai in kana sauraron bayanansu ka san malamai ne akwai kuma wanda yake dai su suna raka malamai ne to shi al-imam ibn hazm bijimi na kanshi in kana yin malami kuma idan ya tafi akan wata matafiya na ilimi ka san abin da ake cewa ƙarfi da yaji to karfi da yaji in kana karanta littafin sa karfi da yaji kamar a ce an zo ne da ƴan sanda da sojoji an tafa ka a gaba an ce tilas sai kai aiki da wannan ajin haka zaka ji hujjojin shi masu karfi suna tankwara ka karfi da yaji sai ka bar ayin shi karfi da yaji Allah ji kal Imam Ibn Hazm shi yasa wanda ke karanta littafin al-muhalla zai tarjima da jama'a amma fa za a rasa idra'i da shi saboda karfin hujja in dai ba ya samu kuma wadanda suka fi shi abin nan ba an ce shi karan kanshi al-Imam Ibn Hazm da suka tattauna da al-Imam al-Baji al-Maliki sai da ya kai shi bango wallahu alam to shi wannan al-Imam Ibn Hazm din yace nazartu rajulan man ya tattauna ne ilimi da wani mutumi min ashabina daga cikin abokan karatu fa'alautu sai na rinjaye shi libuko in kana fi lisani ai aibin fi lisani saboda yana da inina a harshen sa kamar yana da karancin kwarewa gurin iya magana shi kuma al-Imam Ibn Hazm ga karfin hujja ga iya magana fa zahartu alayhi fi an-naqash sai na zamani ne na rinjaya a cikin wannan tattaunawa wan faddal majlisu ala anni ana zahiru alayhi majlisi ya watsi akan cewa to yanzu dai ni ne galaba haka aka watsi a majalisin falamma ataitu manzili yayin da na dawo gida halati nafsi shay'un sai ina ta jin kaikayi akan wannan matsalan da muka tattauna cewa kai ina dai da kaikayi a kai malamai na Allah kenan faraja'tu ila al-kutub yace sai na koma na dauko littafin na ci gaba da bincike kenan kaga da shi ne galaba amma da ya koma gida kuma sai ya dauko littafin ya ci gaba da bincike fa wajadtu burhanan sahihan yubayyinu batlan qawli wa sahhata qawli khasmi yace sai na samu hujjoji masu karfi wadanda suke nuni akan cewa magana na shine kuskure maganan abokin tattaunawar na kuma shine daidai wa kana ma'i ahadu ashabina mimman shahida al-majlis a tare da ni a wannan lokacin akwai ɗaya daga cikin abokan karatu ko kuma an ce dalibai ko wani dai ko makusanci wanda kuma san halacci wancan majalisin da aka tattauna nan yace fa'allamtu 'ala al-makani min al-kitab daidai inda na gano waɗannan bayanan wanda suke nuni akan cewa abokin tattaunawa shi ke da gaskiya ni ke kan kuskure sai na sa alama a wurin shine fa'allamtu sai ni alama a wurin fa qala ma turi sai wannan abokin makusancin na shi sai ce a me kake nufi da wannan gashi ka budo wuri kai bincike ka gano inda yake kuma ba kai ne kai daidai ba kuma gashi ka sa alama a gurin me kake so kai kunta sai nace hamla alkitabi wa ardahu ala fulan zan dauki littafin nan ne in kai ma wani da muka yi wannan tattaunawar da shi wa ilamahu zan gaya masa karara bi annahu almuhiqqu an almuhdi cewa shi yake kan gaskiya ni ke kan kuskure wa anni rajul ila qawli kuma na kyala magana ta na dawo kan maganar shi yanzu na fahimci maganar shi tace gaskiya da ka na dawo kanta fa qala sai abokin tattaunawar sai ya ce mishi wa tasmahu nafsaka bihadha zuciyarka za ta yadda kai wannan fa qultu lahu na'am yace kware da gaskiya yace walau amkanani zalika fi waqti hadha ma akhathu ila al-ghad tunda dai yanzu ne lokaci ya bayyana min cewa gaskiya ta bayyana mini a yanzu to wallahi ba zan bari sai gobe tunda dai yanzu ne gaskiya ta bayyana to yanzu zan shelanta wannan gaskiyan cewa ga yadda gaskiya take wa inna ma uzhiru taraju al'an yanzu nan zan ji in ga mica na dawo daga rikiyar magana ta na koma kan mazhabarsa to kaji abinda al-Imam Ibn Hazm ya tabbatar kenan lokacin da suka yi munakasha so da haka idan kana tattauna da mutum sai ya bayyana cewa ga gaskiya a cikin zantuttukan sa to karka tsawon taraddudi karka bari sai gobe karka bari sai jibi karka bari sai daga kai sai shi in a bainin jama'a kuka tattaunance na fahimci tabbas maganin ka ita ce gaskiya ga ma dalili kaza da na fahimta ko kuma na duba na gano bayanan ka su ne daidai da haka ni ne da kuskure Allah ya gafarta mu shikenan an wuce wurin koko da wani aibi a ciki kuma to haka ya kamace mu to ina ganin zamu dakata a nan saboda yanayin lokaci abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to amin.